أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ليميز الله الخبيث من الطيب ويجعل الخبيث بعضه على بعض فيركمه جميعا فيجعله في جهنم أولئك هم الخاسرون.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. هشيك بدا تفسير سورة الأنفال أيو أشرين دوكوك وتر رمضان إجراء معي عليه الصلاة والسلام شكرا تجداد لإفقدا أفعين دوكو زام شكبا لجئين دمكتايا تفسير منا يودي مغل عن إسلام السنتا عند جنبك المجداء. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. ليميز الله الخبيث من الطيب ويجعل الخبيث بعضه على بعض فيركمه جميعا فيجعله في جهنم أولئك هم الخاسرون. وأن لمتن ليميز دا سيلر وأن لم جار ومجرور مع لمن تفسيري سمي ساباني إناي كي تعلق سينينا تعلقي سواجا والذين كفروا إلى جهنم يوشرون لميز الخديث أو لتمييز الخديث أو كوكما إن الذين كفروا ينفقون أموالهم لميز الخبيث أو لتمييز الخبيث أو فوقما فسينفقونها لميز الخبيث أو لتمييز الخبيث. من شاء بياني جار ومجرور يكن يزوى كيف تارد حرف جر دائسني كو يزوى تارد حرف جر دائسني إذا يزوى دائسني مما والنسيلي يزمنتو منصوب لدي عن المدبرة جوازا أو حكمة عن المدبرة وجوبا إن وجوبا لي وأن لم أنا شيء متى لام الجهود إن جوازا لي أنا شيء متى لام التعليم كما قلنا آية أنا حمزة كسائي سنكرنتا أولا سورة تقوما تنشكم في سورة آل عمران جوزن فعل يفعل كما إن الله سبحانه وتعالى يكي شوى وما كان الله ليطلعكم على الغيب ولكن الله يجتدي بالرسل من يشاء فآمنوا بالله ورسله وإن تؤمنوا وتتقوا فلكم أجر عظيم. سيس ككرنتا عشان ليميز ليميز دكما ننقبها كما يدعى الإمام الشافعي عشان إرض المعاني إرض الأماني كشوى يميز مع الأمثال فاكسر سكونه وشدله بعد الفتح والضم شلشلا شين دي شلشلا رمزني لا أمزة كسائي كنا سنكرنتا سنكرنتا ليميز الخبيث من الطيب. صبر أنا شوى ماذا يميز أنا شوى ميز يميز تكا لمعنى غدا يا كما انا شيوا ان ماذا ينماز على وزن ان فعل ينا سوى مجردي ينا سوى على وزن فعل ينا سوى على وزن ان فعل da wannan ma'ana, amma idan yazo da wajen in fa'ala yana zuwa mutawa'a ne. To wannan shine wadanda suka ce yanizu Allahu al-khabith min at-tayyib jar wa majrur shine wa annu wa adam harf jar yanizu fil mufatil al-mudari al-mansub بأن مضمرة جوازا بعد لام التعليل وأن وسيلة في تأوي لمصدر في محل جر مجرور باللام تبديره لتمييز أبو وندا إيكي كرنتا وليميز أنكما لميز الخبيث أبو وندا إيكي كرنتا وليميز وشين إذا مكشي والذين كفروا إلى جهنم يوشرون يوشرون لتمييز الخبيث ويوشرون لميز الخبيث تولينا نونا أقول إياما ذاتا لكاثري ذاتا رسلكم تن جهنم قولين أتنتن شيء ميموني لك وانجيك ميتركي ko wanda yake da dattin gurbi daga wanda yake da sarki na lada na sawab da ajr saboda wa wutar jahannama gune na tantancewa dan wuta ne datti na gurbi a kai shi wutar jahannama sannan kuma dan aljanna a kai shi wato cikin aljanna to shine al-qadisa yana nufin datti na zunubi min at-tayyibi kuma at-tayyib yana duba qadasa da tsarki na ibadu da samu lada da ba'a to saboda haka Allah subhanahu wa ta'ala yace yanizu Allahu al-khabitha min at-tayyib wadanda kuma suka ce innal ladhina kafaru yunfiquna amwalahum liyumayyizal khabitha min at-tayyib qul yumayyizal khabitha min at-tayyib suka ce Allah subhanahu wa ta'ala ba dan komai ya saka kafirai suke himmantu wajen tara dukiya da kashe dukiyan wajen kawar da musulmi daga addinin su sai dan Allah yana so ta wannan aikin da suke yi ya tantance bara gurbi cikin musulmi da kuma musulmin gaskiya shi yasa wannan ta'addudi shi ne wanda muka fi rajahawa imma shi wannan wa imma fasayuna saboda kowannen su yana ɗauke da wannan ma'ana suna kashe dukiyansu a yayin kashe dukiyar a mayyaze a tantance musulmi na ƙwarai da musulmi na baraguri musulmi na ƙwarai ba zai karɓi abin duniyansu ya ba su imaninsa ba ko ya karɓi abin duniyansu ya rabu da imaninsa ya rabu da addininsa musulmi na ƙwarai baraguri kuma da ke addinin ba dan Allah yake ba za su iya ba shi kuɗi ya yi musu aiki cikin al'umma yiwa Yahudu da Nasara aiki da karɓan wani abu a gunsu shi kuma wannan wato munafurtan addinin musulunci ne da wannan mutum zai iya rabuwa da imaninsa ya yi rita domin haka ne hadisi sahihi da ya zo yana magana a kan a ƙarshen zamani ridda zai yawaita يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا ويمسي كافرا ويصبح مؤمنا بهذا تذكر شيء يبيع دينه في عرض من الدنيا زي سيدة الدين سنة دون أبو كرم ونبيتيكو من الدنيا شكرا أبن ديكي فاروا أيضا abin da yake faruwa a yanzu sai kaga an shigo da kudade iri-iri ba san waɗannan kudade a ina suka fito ba da manufofin iri-iri waɗannan kudade idan aka ce a World Bank ne aka samu waɗannan kudade shin World Bank ɗin nan su wane ne suwa ne ne kudin suwa ne ne sannan wannan kudade sanin kowa ne idan kudaden ya fito a hannun Arnawa ya gudu da Nasara ai a kasan nan akwai yan uwan su ai me yasa wadannan kudade ba za su je su kace su jiyar da yan uwan su dadi ba su musu aikace aikace ba tunda su ne mutanen su a kasan nan suna ga mutanen su za su bari su shigo da wadannan makudan kudade cikin al'umman musulmai musulmai na arewa to wannan zai nuna ma akwai wata manufa a ciki akwai wata manufa a ciki to wannan manufa shi ne na farko su nuna wa musulmai cewa su mutanen kirki ne to daga bisani in kuwa su mutanen kirki ne addinin su kuma addinin gaskiya ne au kuma su nuna wa musulmai cewa ga ku mutanen ku suna da kuɗi suna da arziki ko zakka ba sa fitarwa balle su kyautata muku amma mu ga mu nan a wata duniya mun taho da kuɗi muna kyautata muku muna ba ku abinci muna ba ku magunguna muna ba ku sutura da komai da komai wannan kenan aiki ne na kusantar da su zukatan musulmai masu raunin imani yadda za ka zo ka gani wasu hotuna da ake turawa a jin takaici a arewacin jamhuriya ta Nijar hatta ma a lardin mu na Mangawa inda ya makwabtaka da kasashen Nijar abin zai ba ka takaici gaya sosai har wani hoto da aka tura ga sunan yara ne gaba daya yan mata gayi nan duk an kiskantar da su an koya musu wake-wake na Yesu Almasihu suna rerawa suna nuna cewa addini Kirista shi ne addinin gaskiya kuma duka wannan tabshir ne ta hanyar waɗannan kudade da ake turawa ake kakkashewa ake yi wa mutane ayyuka da su a cikin al'umman musulmai wannan ne masu raunin imani ce kai ai addinin su shi ne addini na gaskiya to kaga cewa innal ladina kafaru yunfiquna amwalahum suna kashe dukiyarsu ya tuddu an sabilillah saboda su hana mutane a tafarkin Allah to shi ne ya ce liyaliza Allah da khabisa min tayyibi suna kashe dukiyar nasu ne a ga wa zai karbi dukiyar waye ba zai karba ba a ga mai raunin imani wanda zai bi su a sanadiyar dukiyar a ga kuma wanda yake da ƙarfin imani ko da zai zauna cikin yunwa da kuncin rayuwa shi ya zauna da imaninsa ya tsira da imaninsa shi ne yi masa da alkhairi da ya siyar da addininsa da wani abin da bai kai ya kawo ba haka ne dan ka fassara fa sayin shi kuna li yamiza Allahu al-khabitha min at-tayyibi ko fa sayin shi kuna li yumayyiza Allahu al-khabitha min at-tayyibi zai bada wannan ma'ana to wannan ma'anan shi ne wanda al-imam ibn Kathir cikin tafsirinsa ya rajaha cewa lalle mutane su mayar da hankali da irin kudaden da suke zuwa kayan abinci da suke zuwa agaji da suke zuwa a gun waɗanda ba musulmai ba su san menene manufar wannan haka nan wani abu daban da yake faruwa musamman a nan Yobe a nan Borno da kuma Adamawa waɗannan jihohi guda uku nan sun ya fi wa Kana shi ma yana ɓangaren kashe dukiyar da suke wajen gurɓata tarbiyyar al'umman musulmai yadda za ka ga gidan da bai wuce a siyar da shi naira miliyan ɗaya ko miliyan biyu ba gaba ɗaya ma za a siyar da gidan sai a kama gidan haya wajen miliyan ashirin gidan gaba ɗaya inda za a saye shi ma bai wuce miliyan ɗaya da rabi ko miliyan biyu ba a ce an kama hayansa naira miliyan ashirin menene manufar wannan ta wannan hanya ne aka kwakwace da yawa daga cikin gidajen Falastinawa waɗanda har daula ta Yahudu ta kafu ta zauna a Falastin lokacin ba su farka ba bai bude zai zo ya kama gida haya na shekara goma ko shekara ashirin ya ninninka kuɗi maƙudan kuɗi to a gidan kuma ya dinga gayyato Yahudawa 'yan uwansa suna zaune a gidan haka suka yi kaka gida suka yi yawa suka buwayi mutane har suka kwace Falastin din gaba ɗaya suka kama suka kafa daular ta Isra'ila ta Yahudawa a Falastin. To abin da yanzu aka fara yi kenan tsakanin Yobe da Borno da Adamawa, za ka ga wani zai siyar da gidansa maƙudan kuɗi, wani kuma zai ba da haya. Su ba yanzu suke duba suna tage wasu shekaru masu zuwa, kai kuma kana duba buƙatarka kawai ta yanzu. To kaga duk wannan Allah yana magana ne akan wannan wane ne baraburdi wanda zai yadda da wannan, wane ne kuma wanda ba zai yadda da wannan ba. To shi ne liyanizallahu alkhabitha min at-tayyibi wa yaj'al alkhabitha ba'dahu ala ba'din. Hadisa wajihi na biyu ko na uku da muka yi magana cewa jarumu majrurin yana ta'alluki imma yunfiquna amwalahum wa imma fasayunfiqunaha, wanda kuma wannan shi ne ya fito karara, ma'anan ya fito karara, sannan kuma wannan shi ne a kauli wanda yake rashi. To shi ne a nan Allah subhanahu wa ta'ala ya ce idan ya mayyade ya tantance baragumu masu launin imani waɗanda suka siyar da duniyarsu addininsu a kan abin da bai kai ya kawo ba, wai da alal khabisa ba'dahu ala ba'di. To ku duba a nan, wai da alal khabisa ba'dahu ala ba'di, wannan mummunan baragurbin kuma sai ya sanya shashinsa kan shashinsa, shashinsa kan shashinsa. Ma'anar wannan kuwa shi ne sai al-khabith din shi ne musulmi mai launin imani baragurbi, ɗaya kuma kafirai waɗanda suke kashe dukiyarsu wanda shi ya ji su saboda kuɗayin dukiyarsu, duka zai haɗa su waje guda, shi ne waje al-khabitha ba'dahu ala ba'din. Wannan batu ne sananne wanda ko ina Qur'ani yake wannan magana din, saboda musulmi ya yi ruko da addininsa, kamar yadda ya zo a hadisi cewa innal islam bada'a ghariban wa sayaudu ghariban fatuba lil ghuraba'i. Addini na musulunci ya fara yana bako ne, duk wanda ya yi ruko da shi to zai zari shi cikin kunci. To hakanan ƙarshen zamani kuma zai zo bako addini, duk wanda ya yi ruko da shi zai rayu cikin kunci, har manzo ya kamanta yake cewa ka qabidi jam'a al-mutamassiku bidinihi ka qabidi jamra, wanda ya yi ruko da addininsa kamar mutum ne wanda ya danki garwashin wuta jawur a hannunsa, kaga garwacin za ta naƙona shi, in ya watsar ya watsar da addininsa, in ya riƙe kuma za ta ci gaba da ƙona shi. Mutum idan ya watsar da addininsa ya rabu da addininsa, in ya riƙe kuma zai rayu cikin kunci cikin matsala. To saboda haka da mu rayu cikin kunci cikin matsala har zuwa lokacin da Allah zai mana fatahi, har zuwa lokacin da za mu koma ga Allah mu samu gidan aljanna, shi ne ya fi mana da alkhairi. Har manzo yake cewa lil adili minhum ajru 50, a wannan ƙarshen zamani wanda yayi aiki ko wanda irin aiki na lada idan yayi to yana da ladan mutane 50, in yayi aiki shi kadai za a bashi ladan waɗanda suka yi wannan aiki su 50. Har sahabbai suka ce a ajru 50 minna aw minhum, lada mutane 50 din da Allah zai bashi saboda ya yi ruko da addininsa duk da halin da yake ciki, mutane 50 irin na zamaninsa ko kuma mutane 50 irin mummun sahabbai. Sai ya ce bal ajru 50 minkum, ya ce za a bashi lada ne na mutane 50 irin ku, ku sahabban manzon Allah. Wannan fasala ne wanda zai aiki a bashi lada na sahabban manzon Allah 50, saboda irin yanayin da yake ciki. Har Allah ya kira waɗannan da suna al-ghuraba, al-ghuraba, yace fatuba lil-ghuraba,
فطوبى للغرباء to ganin wannan ne qur'ani zaka ga yana ta wannan magana abin nan wali yumahi sallahu alladhina amanu wa yamhaq alkafirin tamhisi cewa Allah ba zai bar mutane haka kurun ba a tafi bai daya sai ya jarrabi mutane ya jarrabi wane ne mu'minin qurai wane ne kuma bara gurbi wane ne musulmin kwarai wane ne wanda yayi riko da musulunci saboda wasu manufofinsa ne kawai da zarar zai shiga wani irin yanayi to zai iya barin addinin musulunci ma a dan bashi wani abu Allah subhanahu wataala yace sai an yi tantance sai an tantance har yake cewa am hasibtum an tadkhulul jannata walamma ya'tikum mathalul ladina khalaw min qablikum مستهم البعثاء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله يجعك كل ما أسوكي ذاك ذوك نسام جدا الجنة ألا بيجربيك با بأيمك أدن لأكي ومقى باتابا مستهم البعثاء والضراء دون نوئي لتوتروا nau'i na talauci da kunci sai da ta shafe su akan ruko da addinin su har sai da suka shiga wani matsayi wani irin yanayin kunci suka girgizo har sai da munzun su yake cewa mata nasrullahi haka a wata aya yake cewa am hasibtum an tadkhulul jannata walamma ya'lamu allahu alladhina jahadu minkum wa ya'lamu as-sabirin Allah bai san su wane ne za su iya mujahada su ruko da addinin su ba Allah bai san su wane ne masu hakuri ba haka kurum kawai a tara ku a ce bai dai dukanku musulmai ne dukanku a daidai ku kawai a kai ku gidan aljanna a wata aya yake cewa a hasiban nasu an yi turaku an yi kulu amanna wa hum la yaftanuna mutane suna zato kawai in sun ce mu musulmai ne mu mun yi imani shikenan a kyale su ba tare da an jarrabe su ba wanda ta jarrabar za a gane imanin na kwarai ne ko imani ba na kwarai ba ne kowanne irin kuɗi ya zo maka kawai ka shi ne yake karɓa ba ruwanka wannan kuɗin a gunwa yake daga ina ya zo halal ne haram ne babu wannan wanda gaba ɗaya addini musulunci dama shi jarraba ne jarraba ne gaba ɗaya liyabluwakum ayyukum ahsanu amala addini musulunci farkonsa da ƙarshensa da tsakiyarsa duka jarraba ne daga gun Allah subhanahu wa ta'ala to saboda haka ne yace idan yayi gama jarraba baragurbin da aka samu a cikin musulmai sai a hada su da kafiran su tafi bai daya shine wai ji adada khabisa ba'dahu ala ba'd fayarkumahu jami'an ana cewa rakama yarkum asalin rakama idan ka duba zaka ga ra'un da kafun da mimun ne rakiba kuma ra'un da kafun da ba'un da mimun makarajin su ɗaya ne to dama akwai ka'ida ta malaman lugha suke cewa a harufa guda uku na usulin kalima idan harufa biyu suka zamanto iri ɗaya ɗayan da ya rage kuma ya zamo makarancin su ɗaya ne to asalin ma'anan su ɗin ɗaya ne kamar yadda jiya muka yi bayani asalin ma'anan ɗaya ne kamar hasara da khasira hasara ha'un sinu ra'u khasira shi kuma ha'un sinu ra'u sun haɗu a sinun da ra'u sannan ha'un da ka'un ɗin makarancin su ɗaya ne hakanan nafaha da kuma nafaka sun haɗu a nunun da fa'u sannan ha'un da ka'un ɗin makarancin su ɗaya ne hakanan wannan kalima rakama da rakiba sun haɗu a kafun da ra'u sannan ba'un da mimun ɗin makarancin su ɗaya ne idan aka ce tarkib rakaba yurakibu daura abu kan abu shi yasa ake kiran jumla a tarkib saboda jumla a sentence wato word shi ne za a hada zamanto sentence in kace daraba zaidun kalban daraba da zaidun da kalban abu uku aka hada sai zama sentence sai zama to jumla shine ake cewa jumla din at-tarkib kenan daura abukan abu daura abukan abu to shi ma rakama din haka ne shine wanda Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa wan yarau kisan min as-sama'i saqitan wa yaqulu sahabun mar yaqulu sahabun marqum sahabun marqum daga ra'un da kafun da mim haka na alam tara anna la yuzji sahaban thumma yu'allifu bainahu thumma yaj'aluhu rukaman rukaman gajimare wani ya haukan da wani ya haukan da sahadu samar da ruwa haka nan shine fayarkumahu jami'an su asalin kafiran wanda su ne masu kashe dukiya wadanda su suke kashe dukiya dan su kawar da musulmai daga addinin su na gaskiya da kuma su wadannan wadanda suka same su suka kama su da tarkon su suka kama su da tarkon su suka bi su suka karbi dan wani abin duniya din duk sai a hada su kan wasu a hada su shine waja'ala ba'dahu ala ba'dhi damiri na ba'dahu din damiri ne na al-khabith liyamiza Allahu al-khabitha min at-tayyib waja'ala al-khabitha ba'dahu ala ba'dhi fayarkumahu jami'an in ya daura daya kan daya ko ya jefa daya zuwa kan daya sai daga cikin ma'anonin ja'ala take ja'ala yana zuwa sai sayrura yana zuwa bi ma'ana talaka yana zuwa bi ma'ana khalaqa yana zuwa bi ma'ana ilqa to sai ya jefa daya kan daya fayarkumahu jami'an sai ya tara su tili gaba daya tili gaba daya to wannan tili gaba daya wasunsu kafirai ne na asali su ne waɗanda suke kashe dukiyansu ta kowace fuska domin su rusa addinin musulunci wasu daga cikinsu kuma baragurjin musulmai waɗanda suka bi su saboda abin duniya ƙarshe me yake waja'alahu fi jahannam sai ya yi ifradin damiri saboda yana duba menene wannan tarin yake dubawa ko yana duba al-khabitha shi yake duba da ke dukkan su kowanne lodi 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 ake yi buhu buhu ake na baragurbi wasu munafukai wasu kafirai na usuri wasu musulmai ne wanda suke baragurbi duk sai ya tara su da damiri daya sai ya ce alahu fi jahannam sai ya ce ulaika humul khasiruna wayannan su ne masu asara wadanda su ne asararru ma'ana gashi a duniya kafirai cikinsu sun kakkashe dukiya sun yi asarar dukiya sannan baragurbin musulmai da suka bi su kuma sun yi asarar musuluncinsu da dukkan ayyukan da suka yi don su tsira daga wuta ba su tsira daga wuta din ba shi yasa Allah subhanahu wa ta'ala yace ulaika hum khasirun na'am
قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف وإن يعودوا فقد مضت سنة الأولين
قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف وإن يعودوا فقد مضت سنة الأولين anan Allah subhanahu wata'ala yana magana da dukkan kafirai tunda yayi magana kan nau'o'in kafirai iri iri tun daga kafiran da suka yaki manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a ghazwatu badr sannan aka dawo kan kafiran makka gaba daya wa ma kana salatu min al-bayti idha kanu tasfiya aka zo kan kafiran duniya gaba daya to shine duk anan Allah yake magana da manzonsa yace kul lil ladina kafaru ka gaya wa wadanda suka zamanto kafirai ma'ana ka isar musu wasu suka ce ma'anan kullin ladina kafaru da ire-iren sa a ko ina idan yazo, idan kull yazo bayan sa ya zamanto lam ne a ko ina a cikin Qur'ani, wannan lamun din suna kira shi lamun tabdili. Ma'anan kull din nan ka fada musu, ka isar musu, ka isarwa kafirai, ka isarwa kafirai. Wasu kuma suka ce a'a ba na tabligi bane, wannan kullin na ta'adiyya ne, kull na ta'adiyya, ma'ana na ta'alimi shine ka fada a kansu, ka fada saboda su, saboda su ka fadi wannan magana, wanda wannan shine tarjihin da al-Imam Zamakhshari yayi a cikin litafi ta Al-Kashaf. Yace abinda yasa lam din nan ba zai zamanto na tablighi ba, in tablighi ne za a ce kullin ladina kafaru in tantahu yufar lakum ma kad sabata, kawo da damiri na muqataba, tunda ba kawo da damiri na muqataba ba, anan ana magana ne akan ayyu a fada fada saboda su, kullin ladina kafaru ka fada saboda kafirai, ba ka isarwa kafirai ba, ka fada kafirai suke, shine kullin ladina kafaru in yantahu, in suka daina duk abin da suke na karkace dukiyansu akan rusa musulunci, akan lalata tarbiyyar musulmai, yukfar lahum ma kad sadaq, barnan da suke na baya din na kashe dukiya da lalata addini, farnan da suka yi na bayan za a gafarta musu, za a yafe musu. Ku duba isafi irin na addini musulunci, yanzu ko da Bush ne, ko da dukkan shugabannin Amerika nan da musamman ake kafa su saboda yakan musulunci, kowanne ɗaya cikinsu inda zai musulunta, duk irin kashe-kashen musulmai, kashe-kashen kuɗi na lalata tarbiyyar musulmi, lalata musulunci, duk za a yafe musu. In wannan in ba Allah ba, waye zai yi wannan? Ana cewa Bush wanda ya fara yakan Iraqin nan jarirai kawai, jarirai ya yi sanadiyar mutuwan jariri miliyan ɗaya a Iraq. To in kai ni ta yaya za ka yafe wa wannan saboda ya tuba? Wannan yana magana ne akan innal ladina kafaru yunfiquna amwalahum liyasuddu an sabilillahi fasayunfiqunaha, duk wannan aikin da suka yi a gaya musu in yantahu, in suka daina suka musulunta suka tuba, yukfar lahum ma kad sabaq, duk abin da suka yi farnan da suka yi da kashe-kashen dukiya wajen lalata tarbiyyar yaran musulmi za a gafarta musu duk abin da ya wuce. Wa in yaudu, wa in yaudu a nan shine in suka ci gaba da yin haka, suka ci gaba da kashe dukiyoyin din akan lalata tarbiyyar yaran musulmai, lalata musuluncin musulmai, cire musulmai cikin addini, to shi ne Allah bai faɗi abin da zai musu ba, sai ce faqad madat sunnatul awwalina, ai sunnar abin da ake wa magabata al'ummomi na da masu ɓarna, masu rusa addini, ai bayani da yawa a kansu ya wuce. Duba fasaha irin na Qur'ani, bai ce ga abin da za a yi musu ba, ma'ana su zauna su yi nazari, Adawa me suka yi ne aka musu, Samudawa me suka yi ne aka yi musu, Fir'auna wanda irin kafirci da yanke-yanken yara da jarirai ya yi ne ƙarshensa, Karuna menene ƙarshensa, Haruna menene ƙarshensa, Namaruzu menene ƙarshensa, Jaluta menene ƙarshensa, duk kafircin duniya menene ƙarshensu, ina suke a yanzu? Shin a yau ba musulunci, a yau ba imani, ba musulmi, ba mumuni? Kaga kashe-kashen kuɗin da suka yi da kakkashe mutane da yanke-yanke mutane, duk abin da suka yi har yanzu gaya akwai musulunci? Shi ne ya dunkule ce faqad madat sunnatul awwalina, su ma idan ba su tuba ba za su zo su shuɗe su zamanto babu, yanzu shugabannin America ne na su ina contributor right ina suke ina two fronts na kwanan nan ina yake su Obama ina suke sun zama tarihi kamar da ake kida fajallahu ahadisa mai da su labari sai da ke zamanin wani ina suke duk ba sa nan mutunci kuma ina yake gani nan yana nan su din ba sa da mutunci kuma gashi nan yana nan to saboda haka ne Allah subhanahu wa ta'ala ya dunkula sai ce fakad madad sunnatul awwalina idan ka karanta tarihi kaga irin halin da musulunci ya shiga to zaka tabbatar da cewa musulunci addinin Allah ne yadda Genghis Khan yayi karshe a duniya ya nada kansa sarkin rajin duniya sultanu nisfil alam sarkin rajin duniya ya sake masa bai'a ya yaki China ya karɓe China ya yaki Indian ya karɓe Indian ya shigo lardin musulmai ya shiga Baghdad aka kashe musulmai saboda dakarunsa da makaman da yi mutane za su na guduwa don su tsira da addini su daura tsani su hau saman a tsoro to za a ji su a saman tsoron a kashe su har jini saboda yawan jini kamar ruwa yana zubowa ƙasa a dororo amma ne yake faruwa kumundan su hola ko ina yake yanzu karshe cikin dakarunsa wani ya musulunta kuma wannan wanda ya musulunta ya aibanta shi akan abin da ya yi wa musulmai hamajiya da hauka da ya yi karshe shi wannan shi ne ya dawo ya dinga ɗaukan fansa wa musulmai wani da a cikin jama'arsa karshe ma kabilunsa ma gaba ɗaya kabila ta ake ce mata kabila ta Mongolia ko ta Tao karshe su suka zo suka musulunta suna kare musulunci suna yakar Arnawa ina ruwan addinin musulunci ina ruwan Allah abu ne wanda yake sannan ne kana karanta tarihi ba irin nau'in makirci da ake wa musulunci a yanzu wanda ba a yi irinsa a baya ba amma musulunci gashi nan me yake faruwa addinin da ya siyayi a Faransa addinin da aka siyayi a America ko a Ingila inda aka fi musulunta duk duniya ko ina su ne waɗannan wurare duk su suka kawo tsari suka ce kowa yana da ƴanci ya zaɓi addinin da ya ga dama da wannan tsarin da suka zo kuma ƴaƴansu suke musulunta baya da suka iya suna yakan abu ta gefe guda cikin gida kuma gashi nan abin yana yaɗuwa har yanzu ma ana tunanin cewa za a ɗauki sakataren majalisar ɗinkin duniya musulmi a karo na farko a duk duniya abinda ba taɓa yinsa ba suna tunanin wannan to saboda haka shi musulunci ɗin ya bambanta da sauran addini da aka san su to saboda haka ne anan Allah subhanahu wata'ala sai ya ce in yantahu yughfar lahum ma qad salaf akwai kira'a ibnu mas'ud abdullahi ibn mas'ud ya karanta in tantahu yughfar lakum ma qad salaf da khitaba kira'an in tantahu yayi daidai da rasul usmani amma yughfar lakum kum din nan bai daidai da rasul usmani ba saboda aka kira'a shi shazza ba a san ba da wannan kira'a ta saboda a kira'a gabanin ta zama qur'ani a yi sallah da ita a karanta ta a samu lada dole ne sai yayi daidai da rasul usmani yayi daidai da arabiyya yayi tawatu wannan kira'a abu biyu ya rasa shine bai yi tawaturi ba bai yi daidai da rasul usmani ba ko da yayi daidai da ma'ana arabiyya in tantahu yughfar lakum ma qad salaf to saboda haka wannan kira'a ce shazza ba a sallah da ita ba a kuma karanta qur'ani da ita wa in yaudu in suka kuma ma'ana suka ci gaba da kashe dukiyarsu wajen lalata tarbiyyar musulmi, abinda a yau ake yi za a duba canal-canal na kasashen musulmi a biya su kyauta. Za ka yi mamaki idan ka ga wasu tashoshi suna yaɗa ɓarna imma da sunan musulunci wa imma da sunan da'awa, sai ka ga tashoshin suna da kuɗi ba a taɓa rike tashoshin ba, tare da sanin rike canal ɗaya yana buƙatar makudan kuɗaɗe. In ka buɗe canal ɗaya, at least a wata suna buƙatar naira miliyan 15 ko miliyan 20 abun ka wata ɗaya. Amma a haka za ka ga wasu tashoshi na da'awa na wa'azuzzuka, sai ka ga suna da tasha 3, 4, 5, 6 suna da shi, to kuma sai ka rasa a ina suke samun kuɗin da suke biyan waɗannan tashoshi. To saboda haka ta nan za ka gane akwai masu da'amin tashoshin a ƙasa, akwai waɗanda suke da'ami suke biyan waɗannan tashoshin, sun san tashoshin ko da da sunan addini ne, tashoshin suna biya musu da buƙata wajen korar raba kawukan musulmai ko kawo ruɗani cikin addinin musulunci, suna biya musu buƙata. Za su iya biyan makudan waɗannan kuɗaɗe ga waɗannan tashoshi. Wasu kuma tashoshi na masu fina-finai irin su arewa layin ɗin nan ka duba, da wasu tashoshi na Hausawa na ƙasar Hausa ko mu ce na arewa, yadda za ka ga irin makudan kuɗaɗe da ake kashe musu waɗannan tashoshi, saboda ba don komai ba, suna yaɗa babba da koyawa yara 'yan mata rawa, da koya musu lalaci, da koya musu son duniya, da lalata tarbiyyarsu. Domin haka kai tsaye za ka ga ba za ka taɓa sashin waɗannan tashoshi ba ka same su ba. Amma tashoshi waɗanda suke yaɗa addinin musulunci na gaskiya, sai ka ga Allah sarki ba kuɗi, wata ran akwai tashan, wata ran babu, ba ne da'ani, ba za su taimaka ba. Maimakon mu musulmai mu yi kifi tashoshinmu waɗanda muka ga suna taimakon addini, mu yi safan sarin kuɗi ko mu yi wasu foundation waɗanda da su za mu rike tashoshinmu, amma mu musulman ba mu da wannan kishi ɗin. Su sun rike tashoshinsu da tashoshin mutanensu a cikinmu waɗanda suke biya musu bukata, mu kuma mun kasa rike tashoshinmu. Yanzu ba dan ma Allah ya sa an samu su Facebook, su YouTube ɗin nan, irin su WhatsApp da ake yaɗa wa'azuzzuka masu ƙananan ƙarfi a social media, kuma wani wa'azin ma ina zai yi, wani wa'azi ba inda zai tafi, wanda ya zo masallacin nan ya saurara ya saurara, wanda ya zo fa bai zo ba fa, shi kenan ba inda wa'azin zai tafi. Kudin da za a saya gidan rediyo 250,000 ko 250,000 a sa ma wani ne wa'azin bai da shi. In ka bai 250,000 zai je siyawa ɗan ɗaya ne zuwa ƙarshen Ramadana a saka wa'azinsa, ko kuma zai je yi shinkafa da suga a gidansa. To saboda haka kullum muna magana a kan wannan, wato al'ummanmu musulmai su ne suke da matsala. Suna yi wa jama'arsu, sun tara kuɗi sun kashe, mu ko mun kasa haɗa kai mu tara kuɗi mu yi wa kanmu. Shi yasa koyaushe wato addinin masu gaskiya yake kasa ba su da sauki. Amma alhamdulillahi a zamani irin na WhatsApp, zamani na Facebook ɗin nan, tafsirin ma da muke a nan ku 'yan kaɗan, amma ɗarurrukan mutane yanzu haka suna bibiyanmu, suna tare da ku, suna sauraro, suna kallo. To wannan ne kawai fadalan Allah subhanahu wa ta'ala, inda mu ne za mu biya wannan, da ba za mu iya biya ba. Na'am.
وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله فإن انتهوا فإن الله بما يعملون بصير وإن تولوا فاعلموا أن الله مولاكم نعم المولى ونعم النصير.
وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله فإن انتهوا فإن الله بما يعملون بصير. لكي أبايا يا غرغتيسو تشكين دي سزاتي دايا in ma su daina kashe dukiya kasashen musulmai su daina kashe dukiya a lalata tarbiyyar yaran musulmai gurbata musulunci gurbata imani su da waɗanda suka dau haya suna lalata addini Allah ya gafarta musu duk abin da ya gabata wa imma fiki dainawa sun san abin da ya faru da su karuna su shirauna su hamana magabata sun san abin da ya faru gare su to shine anan sai Allah subhanahu wataala ya nuna a cikin biyin idan suka zafi ɗayan shine suka ki dainawa to shine su waqatilu ma sala takuna fitnatu in sun daina sun zama musulmai shikenan Allah ya yace musu duk abin da suke yi in suka ki dainawa su shigo musulunci kuma to sai Allah ya bada umarni yace waqatiluhum ka yake su ko ku yake su hatta la takuna fitnatun mun sha bayanin fitna shine duk abin da zai wakana cikin al'umma adin ya raba su da imani ko ya taba musu addini anan hatta la takuna fitnatun hatta la takuna shirkun aw riddatun aw kufrun ku yake su kar ku daina yakan su hatta din gaya ce kar ku daina yakan su sai kun ga babu shirka babu ridda babu kafirci cikin su gaya ne na yakan su din hatta la takuna fitnatun anan takuna din yazo kana tamane shi yasa ya kasance yana da ismi ba shi da khabar an ce kana tama kana ci da take zuwa kaman sauran su idai tana da fa'ili ba ismi take da shi da kuma khabar ba ba kuma mubtada da khabar take shiga ba to shine hatta la takuna fitnatun da rufu'a kenan wanda dukkan qurra'u sun karanta da rufu'a anan ai hatta la tujadu fitnatun aw hatta la tujada fitnatun aw hatta la tahsula fitnatun har fitina wato ridda musulmi ya bar addinin sa saboda kudayin kudi ya koma addinin su hakan ya zama babu aw ko musulmi ya daina tsoron su ko dan tsoron su ya bar musuluncin sa ya koma addinin su hakan ya zama to babu wa yakuna dinu kulluhu lillah wannan wa yakuna dinu kulluhu lillah wannan yakuna wannan naqisa ce saboda lillahi jarun wa majrurun mutaalliqun bima zufi wujuban taqdiruhu kainan aw sabitan aw hasilan shine khabar din yakuna din anan addini kuma gaba ɗayan sa 100% mi'a ya kasance addinin Allah shine yake filfilwa shi yake tashi a doron kasa gaba daya anan da aka ce hatta la takuna fitnatun wa yakuna ad-dinu kulluhu lillah aya ba tana nufin har ya kasance duk duniya babu wanda ba musulmi ba ba haka yake ne ma'ana shi musulmi hatta da takuna fitnatun ba wani abin da zai sa ya bar addinin sa ya koma addinin da ba na musulunci wani lokaci talauci yana sa mutum ya bar addinin sa mai rauni imani ya bar addinin sa kamar bayanin da muka yi a baya wani lokaci takurawa kafiri ya takura maka ko ka bar addininka ka huta ko in ma ka rike addininka ka sha wahala wani lokaci musulunci ba shi da iko a rashin iko na musulunci sai wasu suke barin addinin su duk waɗannan sababbai waɗanda su suke janyowa musulmi ke kauracewa addinin sa su zamanto babu shi ake nufi hatta la takuna fitnatu kamar yadda wa yakuna ad-dinu kulluhu lillah kuma yana nufin addinin musulunci ya zama shi ne world power addinin musulunci shi yake da iko yana iko da kansa, babu wani addini da yake da iko akan addinin musulunci, wanda hukuncin Allah shine yake doron kasa, wannan shi ake nufi. Amma cewa duniya gaba ɗaya zama ba kafiri, ba a yi wannan ba, illa iyaka shi kafirin zai kasance karkashin addinin musulunci. Kamar zamanin manzon sallallahu alaihi wasallama, da daular musulunci ta kafu a Madina, Yahudawa suna karkashin addinin musulunci, suna bada jizya suna rayuwa. Haka zamanin khulafa'ur rashidun, zamanin daula umawiya, zamanin daula abbasiya ta farko da ta biyu, haka zamanin usmaniya, daula ta usmaniya ta turkiya, duka musulunci shi yake da iko, ba wani addinin musulunci ba. Har ne kafiri yana so ya rayu a nar duka musulmai, ya yi kasuwanci ya zauna lafiya, ba za a hana shi ba, zai ba da jizya ya rayu. Amma ba zai iya yin komai ba, bai da ikon ya sa musulmai su yi wani abu, ko ya hana musulmai ko wani abu, kamar yadda yanzu yake gudana a duniya. To shi ne wai kuna dini kulluhu lillah fa in intahu fa inna allaha bima ya'maluna basir. Haka al-qurra'u sab'a suka karanta, Yaqub cikin al-qurra'u thalatha ya karanta fa in intahu fa inna allaha bima ta'maluna basir. Da ta na khitabi, idan suka daina, idan suka daina yakan musulmai suka dawo musulunci, fa inna allaha bima ya'maluna basir, Allah yana duba dukkan abin da suke aikatawa. Ya faɗi wannan ne in sun bari, sun bar yakar musulunci, sun bar kashe kudaden su wajen tarbiyyatar da yaran musulmai, lalata addinin musulunci, to Allah zai duba, ya san wanda ya bari da gaske, ya san wanda ya bari ba da gaske ba. Saboda yanzu ana samun miliyoyin Yahudu, babban Yahudu da Nasara, suna kumbatin zuwa musulunci don su lalata addinin musulunci. Har an gano wani yubarci ma ɓoyayyen yubarci wanda su kawai suke karatu a ciki. Haƙiƙa ana karanta Qur'ani, ana karanta hadisi, ana karanta duk za a jujjuya su, a caccanja su, caccanja musu ma'ana, a gurɓatar da tunani. Irin wannan ne kake ji yanzu ɗoriyar jabbara wannan da kuke yi, za a ɗauki hadisi ga hadisin abin da yake nufi daban, sai a juya mishi ma'ana. Za ka gama kwanan nan sun fitar da wani kasar bidiyo wanda yake nuna lallai su ɗinnan suna tafiya bai ɗaya da Yahudu da Nasara ne, sun nuna su karnukan Yahudu da Nasara ne, ƴan koren Yahudu da Nasara ne, don sun fitar da sijiyon, sun ɗauko yadda Turawa suke lalata addinin musulunci a kan Safiya bintu Hunayn, ƴar gidan Bayahudiya wacce manzo sallallahu alaihi wasallama ya aure ta, ya mayar da ƴanta ta shi ne sadakinta, cewa manzo sallallahu alaihi wasallama ya kashe mijinta, ya kashe mijinta, ya kwashe masa mata. Suka wafakawa wannan abin da suka yi, suka ce wannan abin da Turawa suke faɗa ya zo a cikin littattafanmu na Sunni, su Sira Ibn Hisham sun faɗa, gashi an rawaito cikin littattafan hadisi. Abin da suke nufi da wannan, waɗannan hadisan da aka rawaito waɗanda suke magana an kashe mijin Safiya, an kwace masa mata, waye kwace matar? Manzo ya kwace masa mata, ya aure ta, ya mayar da ƴantar da ita, ƴantar da ita, wannan shi ne sadakinta. Suna cewa waɗannan hadisai ne barakufi na ƙarya, a tashe su, a cire su a cikin addinin musulunci a wazan. Kuma suna cewa wai wannan ya sabawa faɗan cewa wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, shi shi annabi rahama ne, ta yaya zai sa a kashe mijin wata sannan a kwato ta a kawo masa ita? Ka ji fa wannan magana, wannan sauya shari'a ne, sauya shari'a ne. Yadda Yahudu da Nasara Turawa suke yakan musulmai suka samu dama, haka musulunci yayi izini musulmai su yake su, kuma uzina lillazina yuqatiluna, ko uzina lillazina yuqataluna bi'annahum yujrimun saboda haka an ce an yake su ne yadda su suke yakan musulunci yadda suke kwace matan musulmai in suka samu galaba su mayar da su bayi haka musulunci ya bada dama in aka yake su a mayar da matan su bayi su ma sannan kuma mijin safiya manzo sallallahu alaihi wasallama ya sa a kashe shi ne saboda ya kashe mahmud bin maslama shi ya sa ma muhammad bin maslamata shi ya sa ya kashe mijin safiya dan saboda ya kashe wansa ne saboda ya kashe wansa kaga an kashe mijinta saboda mijinta din ya kashe gon wanda ya kashe shi kisasi ne ake ya kashe mahmud bin maslama sai manzo ya sa muhammad bin maslama ya kashe shi kaga wannan kisasi ne wanda ya zo a cikin taura litafi ya zo a cikin qur'ani wala kutsin kisasi haya ba wa katabna alayhi anna nafsa bin nafs menene dai shi anan eh yadda yahudu suke yakan musulmai shi ne manzo ya yake su kaga menene dai shi anan mun bi fadan wannan so yake ce duk ayoyin jihadi a cikin qur'ani a cire su gaba daya a wasa saboda menene ya goyi bayan yahudu da nasara wadanda suke bata addini suke gaya wa manzon Allah suke tuhumar manzon Allah da wannan to saboda haka za ku ji su ɗaya bayan ɗaya suna ayyada yahudu suna ayyada kafirai duk irin maganan da suka fito suna faɗa wai suna da'awa suna yin haka ne saboda tashi abinda yake bara gurbi a cikin addinin musulunci haka suke cewa to saboda haka kafiri ayoyin jihadi yanzu da abinda yahudawa suke a falastin daidai ne mutum dubu nawa aka kashe a falastin yaran musulmai yan mata nawa aka kwata nawa aka kashe nawa aka yi rashin dinsu a falastin gidaje dubu ko miliyan nawa aka rusa wannan daidai ne to shine yin wannan aiki zai zo ya ce manzo Allah ya kace ya kace mijin safiya ne yin wannan aiki shine zai zo yana da bakin da zai zo ya ce an kwace safiya eh yana da bakin da cewa musulunci addinin zalunci ne saboda haka za ku ga irin wadannan batanci jabbara wannan suna yadawa cikin al'umma kuma ba a nan Nigeria ba ne kadai kowace kasa sun samar da wanda zai musu aiki irin wannan yanzu a saudiya an yi wani ana ce masa abinnan hassan bin farhan al-maliki yana bin ayoyin qur'ani ɗaya bayan ɗaya yana karyatawa karshe ma yake cewa wai danne aka hana masu risaci masu bincike su duba shin qur'anin nan ya cika haka ya zo a cike ko kuma an rarrage musu ayoyi yana ba da dama a yi research a yi bincike a tabbatar da qur'anin nan ya cika ko bai cika ba hassan bin farhan al-maliki kwanan baya gwamnatin saudi ta yanke mishi hukuncin kisa wadanda suka fara magana su ba su yarda a kashe shi ba su ne wasu kungiyoyi a america da faransa suka ce ba su yarda da a kashe shi ba kaga shi din nasu ne kenan to saboda haka abinda yake faruwa ma akan jabbara wannan za ku gani za su zo su koma baki su shiga dumu-dumu a ciki saboda yaransu ne yan korensu ne suna lalata addini amma suna da'awar cewa wai gyara addini suke yi to saboda haka kaga kai tsaye wannan batu da wannan abin da suka yada ya nuna suna goyon bayan yahudawa da nasara waɗanda suke bata musulunci da bata manzo Allah sallallahu alaihi wasallama cewa an kashe mijin safiya sannan kuma an kwace safiya wannan wa ake tuhuma kai tsaye manzon Allah ake tuhuma kai tsaye to liyazu billah saboda haka ne mutane sai su mayar da hankali wa'azi su san wa'azin wa za su saurara cikin masu wa'azin akwai mutanen kowa ya san da haka a kowanne irin nau'in mutane suna da mutane sannan waɗannan mutane suna biya musu bukata shi ne anan Allah subhanahu wa ta'ala ya ce fa'inin ta hau fa'inan ba su ma yi amaluna basir ko fa'inan lafi ma ta amaluna basir wa in ta wallon fa'ala mu'annan laha maulaku idan suka juya suka ci karɓan addinin musulunci suka ki daina abinda suka saba suna yi abinda Allah ya ce in suka daina zai gafarta musu nan in suka ki dainawa fa alamu anna allaha maulakum to ku ba abinda zai cutar da ku ku musulmai na kwarai din ku san da cewa Allah subhanahu wataala shine maulanku shine mai gidanku wanda mai gidansa Allah ne ba abinda zai same shi in kaga wani abu ya same ka kadi su ne kadi magoya bayan su ne yazo a cikin sahihu muslim karshen zamani idan yazo du'atun ala abwabi jahannama man ajabahum kazafuhu fiha karshen zamani za a yi masu wa'azi masu da'awa suna tsaye ne a dabda kofar wutar jahannama duk wanda suka kira shi da wa'azin su ya ansa za su dauke shi su jefa shi cikin wutar jahannama saboda haka kai ka mayar da hankali idan baka bi su ba baka bi kar dukkan su yan koran su wadanda suka turo cikin musulmai da sunan addini suke yin wa'azi ba to kai ka sani in ka wanda kai ka sani fa alamu anna allaha maulaku wannan babban magana ne wanda Allah ya gaya wa masu cikakken imani kamar inda Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa wa in tazahara alayhi fa inna allaha huwa maulaku idan aka yi wa manzo Allah taron dangi to Allah shine mai karban wannan fada shine mai gidan manzon Allah a ga wanda zai samu nasara a gun Allah kamar haka ne anan fa'alamu anna allaha maulaku ku sani Allah shine gidanku wanda Allah ya zamanto mai gidansa kuma fa waye sai ka bashi kenan idan Allah bai zamo mai gidanka ba to ɗayan biyu in ma ka bi su kai tsaye su kafiran wa in ma ka bi karnukansu da kuma ƴan farautarsu da masu da'awansu da suke safansare cikin al'umman musulmai to anan ne Allah ba ruwansa da kai za ka je ku halaka kai da su kamar yadda ya gabata wa yaj'alul khabitha ba'dahu ala ba'din fa yarkumahu jami'an kamar yadda ya gabata fa'alamu anna allaha maulakum ni'mal maula wa ni'man nasir in kuwa mai gida ya zamo Allah ne to madalla da wanda Allah ya zamanto mai gidansa madalla da wannan mai gida abin yabawa sannan madalla da wannan mai bada agaji wannan mai taimako a nan maula ɗin yana da ma'anoni kusan 29 a larabci wasu daga cikin ma'anonin an ɗauko shi daga walaya bi kasril wawu wasu daga wilaya bi kasril wawu ana cewa maula ana cewa wali wasu daga cikin ma'anonin wali yana zuwa da ma'anonin maula wasu daga cikin ma'anonin maula yana zuwa da ma'anonin wali wanda ba lokacin da zamu yi bayani silla a nan amma da yawa cikin tafsiranmu wasu wurare mun sha bayani a nan cikin ma'anonin akwai al-maula an-nafi wanda yake baka agaji duk lokacin da ka nemi agaji shi ne al-maula to tunda anan ya ce ni'mal maula wa ni'man nasiru kenan wannan al-maula din bai zo da ma'anan an-nasiru ba an-nafi ba ya zo da wata ma'ana ne gaban cikin ma'anoninsa kusan 29 assalamu alaikum
alaikum assalam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh Allah ya saka malam da alkhairi Allah ya kara malam lafiya a akrawaka Allah ne tambaya na farko yake cewa ka ce musulmin wannan zamani idan yayi aikin lada za a bashi ladan musaba sahabbai 50 hakan yana nuna cewa shi musulmin wannan zamani ya kai sahabban daraja koko ya dara su
ka lura ba kowanne musulmin wannan zamanin ba ne ba dukkan musulmin zamanin nan ba ne musulmin zamanin nan wanda ya yi riko da addini irin rikon da sahabban manzon Allah suke alamar cewa musulmi wanda ya yi riko da addininsa alamar ya yi riko da addininsa shi ne tsoro ba zai sa ya fara addininsa ba kwaɗayi ba zai sa ya fara addininsa in dai musulmi a yau za a ba shi kuɗi ya karɓa ya san wannan kudin bai san inda ya fito ba, ya san manufofin waɗanda suka bashi wannan kudi su yi amfani da shi ne su lalata addini cikin society, ya san da wannan ya karba baya cikin musulman da idan ya yi aiki za a bashi lada na sahabbai 50. Shi yasa aka ce wal mutamassiku bi dinihi ko wal qabidu bi dinihi ka qabidi jamra, wanda ya yi riko da addini ko komin kunshi komin yanayi ba zai rabu da addini sa ba, shi ne ya samu wannan fadala. Sannan kuma babi ne na fadala, haka ce fadala daban maziyya daban, fadala daban maziyya daban. Wannan maziyya ce don misali musulmi an ba shi ladan sahabi 50, shin ya ga manzon Allah da idansa ladan aka tara aka ba shi na sahabi 50, to shin shi ya ga manzon Allah ƙoro-ƙoro da idansa bai gani ba, to shin ganin manzon Allah maganin manzon Allah kuma da waɗannan ladan da shi idan aka tara wanne ne ya ji? Saboda haka wannan suna kiran shi a almaziyya la taqtadi alfadila ko la taqtadi almaziyyat alfadila. Idan aka baka maziyya baya nuna wanda ba shi da wannan maziyya ka fi shi daraja, baya nuna wannan. Yanzu misali cikin sahabban manzon Allah ai akwai wanda ba mahaddacin Qur'ani bane ko, to wani anan wanda ya haddace Qur'ani, saboda ya haddace Qur'ani shi kenan ya fi sahabin manzon Allah wanda ba mahaddacin Qur'ani ba daraja. A gani shi maziyya yake da ita, shi kuma sahabin fadila yake da shi, maziyya daban fadila daban. Misali mu wani mutanen zamanin nan Allah ya ba mu da kama da keke, su babur, mota, jirgin ruwa, gwara ma jirgin ruwa dama akwai su jirgin sama. Shin wannan yana nufin Allah ya fi son mu fiye da sahabban manzon Allah waɗanda bai ba su jirgin sama ba? To saboda haka layin maziyya ne aka ce an ɗauki lada na sahabi 50 an bashi, wannan baya nuna shi ɗin ya kai sahabbai 50 daraja, lada aka tara aka bashi, fadila kuma ko kusa da sahabin manzon Allah bai isa yi ba. Shi sahabin manzon Allah in ya aikata zunubi ya fi abin da kai kake bi da shi na lada a yanzu. Shi in ya yi zunubi, zunubinsa ɗin ya fi ladan ka kai. To ta yaya don an ɗauki ladan sahabbai 50 an ba ka kai ka kai wani sahabi daraja, ta yaya? Me yasa? Saboda ana cewa abin nan hasanatul abrari sayyi'atul muqarrabina, au a ce sayyi'atul muqarrabina hasanatul abrar. Al-muqarrabun din su ne sahabban manzon Allah, a ce zunubansu din abinda su suke ɗaukansu a matsayin zunubi, to ya fi abinda kai ka ɗauke shi lada a wajen Allah, ko abinda kake ji wannan abin lada ne, to kana jin abin lada ne, to bai kai zunuban sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba. Zan buga muku misali guda ɗaya. Sahabin manzon Allah ne Hafiz bin Abi Balta'a, ya aikata abin da inda kai ne ka aikata ka yi ridda, amma manzo sallallahu alaihi wasallam ya ce shi bai yi ridda ba. Ya ce da sayyidina Umar ya halarci Badar, ya zai da wanda ya halarci Badar za ka zo ka ce ya yi ridda ka kashe shi? Ka gani su ne wanda Allah yake magana fa ulaika yubaddilu llahu sayyi'atihim hasanat, su zunuban nasu Allah zai yi combating ya mayar lada saboda gatan da suke da shi. Kamar yadda irin wannan a bayan Allah waliyai ma aka iya samu, mutum gatansa a wajen Allah in ya yi zunubi a zunubin a juya shi ya zama lada in ya tuba daga wannan zunubi ɗin. To saboda haka da yawa mutane har yau ba a san su wane ne sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba, shi ne tambayan ya tantance tsakanin maziyya da kuma fadila. Wani misali daban ya zo a hadisi, in ka karanta qul huwallahu kafa ko kafa uku kai saukan Qur'ani, qul huwallahu ahad ta'dilu thuluthal Qur'an, kafa ɗayan qul huwallahu yana daidai da thuluthin Qur'ani wato izu 20, kenan in ka karanta kafa uku yayi daidai da Qur'ani gaba daya. to in ka karanta kulu wallahu kafa uku sai wani yayi sauka kai da kanka ka san kai da shi daban ne an baka ladan sauka amma kai da kanka ka san kai da shi daban ne kai maziyya kake da shi sannan kuma shi yana da fadila to mutane su dinga bambance harkokin shari'a suna na abubuwa suna bin hanyoyi daban-daban na'am
Allah ya baka a sai ne tambaya na karshe yake cewa akramakallahu mutum ne yana ya zo bin sallah ya samu wasu daga cikin rako'i bayan an yi sallama yana cikawa sai wani ya zo ya jona masa ya halata sannan kuma mai sallan farilla ya halata a mai lafiya ya zo ya ji mai sallan farilla
waɗannan matsaloli ne da fatoyi na zamani matashi suna ji suna sauraron su a social media rudani ne ba fatawa ba ce saboda ta yaya mutumin da yake tarawihi kai ba kai sallan isha ba za ka jona masa kai sallan isha tare da shi shi tarawihi yake kai isha sunan ma ba ka jin daban-daban ne shi yana tarawihi kai kana sallan isha kai ina kuka haɗu kai ina za ku haɗu shi yana nafila kai kana farilla sai ina kuka haɗu shin niyya din ba wajibi ba ne a cikin kowace ibada sannan niyya ba ita ce take tantance ibadu ba saboda haka kai niyyar ka farilla shi kuma niyyar sa tarawihi niyyar ku ya bambanta kuma kai ki sallah kai niyyar ka farilla shi kuma niyyar sa nafila sai yaya za ku haɗu saboda haka ne manzo sallallahu alaihi wasallam yake cewa inna ma ju'ila al-imamu li utamma bihi fala tatkalifu alayhi an sanya muku limami ne dan ku yi koyi da shi kar ku saba masa yace haka to idan limamin ka yana tarawihi kai kana isha baka saba masa ba in yana nafila kana farilla baka saba masa ba in yana qaza yana rama sallar da ta wuce shi kai ka jona masa kana bi shi ramuwa kai kuma a da'i baka saba masa ba to saboda haka wannan hadisi ne karara ba shi da wani wajihi ba shi da wani tawili saboda rudani da lalatawa mutane addini shi ne ake barin hadisin ake komawa batun Mu'adh bin Jabal zai salla tare da manzo sannan kuma ya koma cikin jama'arsa yayi wa jama'arsa wannan sallah saboda haka kai ma za ka iya yin haka a gani abinda manzo ya gaya maka da abinda Mu'adh bin Jabal yake yi wanne za ka ɗauka ka yi amfani da shi to maganan gaskiya in dai sunnar ake bi ai an ce sunna ɗin maganan manzo aikin manzo shi ne sunna ba maganan Mu'adh ko aikin Mu'adh bin Jabal ba to haka za ku gane rudani ake so a yada cikin al'ummar manzo shi yasa inda rudani yake a kaulin sahabi sai a dau kaulin sahabi aka a bar kaulin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam in kuma hadisi guda biyu duka na manzo Allah ne aka ga ɗaya hadisin ba kansa al'umma suke a kai ba shikenan wanda hadisin da al'umma ba a kai suke ba sai a zo a dinga yada saboda raba tsakanin san al'umma saboda haka ba duka hadisi bane wanda katar al'umma suna aiki da shi ka bar su da shi sai aiki da shi ka tashi su akan hadisin da suka sani ka daura su kan wani hadisin da ba su san shi ba to menene matsayin hadisin da ka tashi su akai da to saboda haka shine Khalid turabni ana kawo fatoyi shaza daidai ku wanda suka saba wa al'umma saboda a san su saboda su shahara ai malam wani shi yace kaza shine kawai amma wai ba maganan gaskiya bane shine irin sa ne zaka ga wai an bar aya su kutum la ya masuhu illa almutahharuna an ji ana magana da ma'ana an kafa hujja da kaulin Abdullahi bin Abbas ana maganan Qur'ani kai kuma kana magana Abdullahi bin Abbas ana cewa Allah ya ce kai kuma kana cewa Abdullahi bin Abbas ya ce to abin da yake faruwa kenan mutane dole su mai da hankali su san wace fatawa za su ji kuma wanne wa'azi za su saurara assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuh aran mai mana addu'a